Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. A Rasha, hukumar leƙen asirin ƙasar ta yi zargin an saka a kwamfutoci na hukumomi da ƙungiyoyin ƙasar har 20 wata manhajar ɓata bayanai ko satar su, cikin waɗanda abin ya shafa har da kamfanoni masu zaman kansu da suke wa ma'aikatar tsaron ƙasar kungila. A cikin wata sanarwa da hukumar da ake kira FSB a taƙaice ta wallafa a shafinta na intanet jiya Asabar, ta ce yadda aka saka manhajar da yadda ta shafi hanyoyin sadarwa da kwamfutocin na da alama da irin sanannun hare-hare da aka kai wa na'urori masu ƙwaƙwalwa a ƙasar da ma a wasu sassan duniya daban-daban. Sai dai hukumar leƙen asirin ba ta ambaci wadda take zargi da kai mata harin ba. Wannan na zuwa ne bayan rahotanni da aka bayar a nan Amurka kan hari da aka kai kan na'urori masu ƙwaƙwalwa na jam'iyyar Democrat da kuma na kwamitin yaƙin neman zaben wakilan majalisar jam'iyyar a majalisar wakilai. Ƙwararru ta fannin kwamfuta da ma shugabannin jam'iyyar ta Democrat suna zargin Rasha zaman wacce ta yi kutsen wadda ya ƙara ƙarfafa zaton cewa Rashan tana ƙoƙarin yin katsa London cikin zaɓen shugaban Amurka da zammar ganin Donald Trump ya samu nasara. A Siriya, kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ba da rahotannin cewa mazauna birnin Aleppo da aka birni da aka yi wa ƙawanya suna tserewa bayan da gwamnatin ƙasar ta buɗe wata ƙofar fita domin jinƙai. Yanzu makonni kenan da sojojin ƙasar suka killace birnin suna ta lugujen wuta. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin agaji sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta buɗe hanyoyi saboda a samu sukunin kai wa jama'a kayan agaji. Suna masu gargaɗin cewa mazauna birnin da aka yi kiyasin yawansu ya kai 300,000 suna fuskantar ƙarancin abinci. A halin da ake ji kuma rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci ta ba da rahoton ta kai farmaki da jiragen yaƙi a wani birni mai muhimmanci da ba shi da nisa da birnin na Aleppo, inda mayakan sa kai suke gwabza fada domin ci gaba da iko a sassan tsakiyar birnin. Rundunar mayakan Amurkan ta ba da rahoton ta kai hare-hare da jiragen yaƙi har sau 11 kusa da birnin Manbij, inda ta auna wasu rundunonin ISIS da wurare da take riƙe da su. Haka nan rundunar ta ba da rahoton ta kai farmaki daban-daban har sau 9 kan wasu muradun ISIS ɗin a ƙasar Iraki. A Belgium, hukumomin ƙasar sun kama wani ɗan shekaru 33 da haihuwa wadda aka bayyana sunansa da Nuruddin H kan zargin ta'addanci. An tsare shi ne cikin daren Juma'a bayan da hukumomin suka gudanar da bincike suna bi gida-gida a birnin Liege da yankin da ake kira Mons, wadda can ne halkwatar ƙungiyar tsaro ta NATO take. Ofishin babban mai gabatar da ƙara na Belgium ya ce an kama Hamza H, wadda ɗan uwan Nuruddin ne, amma daga bisani aka sake shi ba tare da an gabatar da wata tuhuma a kansa ba. Hukumomi ba su ba da bayanai kan shirin kai harin ta'addancin ba, kamar yaushe aka shirya kai harin da kuma inda aka so kai wannan hari. Illa wata sanarwa daga hukuma da ke cewa bincike ya nuna cewa mutumin da ake tsare da shi yana shirin ya kai harin ta'addanci a wani wuri a Belgium. Ƙungiyar tsaro ta NATO da ƙungiyar tarayyar Turai a ƙasar suke da cibiya, inda galibin hukumomi da suke ƙarƙashinsu suke Brussels, babban birnin ƙasar. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A ci gaba da ɗaukar matakai na murƙushe waɗanda ake zargi da goyon bayan juyin mulki da bai yi nasara ba a Turkiyya ranar 15 ga watan Yuli, jiya Asabar hukumomin ƙasar suka dakatar da ma'aikatan kotun tsarin mulkin ƙasar su 60. Dakatawar za ta ci gaba da aiki har sai an tantance yiwuwar alaƙar su da shirin yin juyin mulkin, kamar yadda kotun ta yi bayani cikin wata sanarwa da ta fitar. Tuni aka kori ma'aikatan kotun su 8, kuma aka tsare su tun ranar 18 ga wannan wata. Tankade da rairayar da aka yi a babbar kotun kasar tana zuwa ne a kuma ranar da kotunan kasar suka saki sojoji 800 galibin su a birnin Istanbul da wasu kuma kadan a Ankara kamar yadda kamfanin dillancin labarai na kasar Adadolu ya ba da rahoto. Kamar yadda rahoton yace shugaba Recep Tayyip Erdogan yace zai yi watsi da karar da ya shigar kan waɗanda ya kira waɗanda suka zage shi a matakin irin sa na tilo na hadin kai. Yana magana ne kan yan jarida da ya wato ya kai karar su a kotu. Turkiya tana tare da yan jarida 17 kan zargin su yan suna da hannu ko kuma suna cikin kungiyar ta'adda a daidai lokacin da shugaba Erdogan ya ga masu sukar lamirin gwamnati daga kasashen yammacin duniya cewa su shafa kansu lafiya ko kuma babu ruwan su. Kamar yadda alƙaluma daga kamfanin dillancin labaran kasar ya nuna, kusan mutane 70,000 ne aka dakatar ko aka kora daga bakin aikin su. A Hong Kong, hukumomi a yankin sun hana wani dan siyasa mai rajin yancin kai ga yankin yin takara a zaben yan majalisa da za a yi cikin watan Satumba. Andy Chan, wanda shine ya kafa jam'iyyar Hong Kong National Party, yana ɗaya daga cikin akalla masu rajin demokradiya su 13 waɗanda suka ki sanya hannu kan wata takaddar da ke cewa Hong Kong fa kasar China ce. Majalisar gwamnatin birnin jiya Asabar ta ba da sanarwar cewa an hana Andy takara. Jami'ar Chan wacce take goyon bayan yancin birnin a zaman kasa ta fidda sanarwa tana mai cewa ai an karrama ta da ta fito da dan mutum wanda aka hana shi yin takara saboda dalilai na siyasa. Daga nan ta yi kira ga sauran jam'iyyu waɗanda suke goyon bayan demokradiyya su kauracewa zaben baki daya. Ayyana yancin kai tsaye daga China yana zaman tsatsauran ra'ayi ne a kasar yankin Hong Kong, inda galibin jama'a suka amince da yankin a kasar China, amma wacce take bin wani tafarki kamar yadda China take karfafawa. Jami'ai a jihar Texas da ke nan Amurka sun ce akalla mutane 16 ne suka mutu sakamakon hadarin jirgin kumbon nan mai shigen bolom-bolom da 'yan yawon bude ido suke shiga. Wani kakakin hukumar kula da zirga-zirga jiragen sama na Amurka ya ce jirgin ya kama da wuta ne jiya Asabar kamin ya fadi a daji ya halaka dukkan waɗanda suke ciki. Hukumomi a yankin suna kokarin su tantance waɗanda hadarin ya ritsa da su. Hukumar kula da zirga-zirgan jiragen sama da kuma hukumar kula da lafiyarsu suna gudanar da bincike.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Malamai da magabata har yanzu ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da fadakarwa kan muhimmancin ilimin ɗiya mata. Arewacin Najeriya, wanda suke kin shigar da ƴaƴansu makaranta, sukan fake ne da dalilan addini a zaman hujjar hana ƴaƴansu neman ilimin zamani. Sheikh Haruna Abubakar Gwandu ya yi gargaɗi ga masu yin haka.
Gaskiya ilimin mata yana da muhimmanci, kuma mu musulmi muna tinƙaho da haka tun daga matar manzo sallallahu alaihi wasallam, ita ce Aisha, saboda tana ɗaya daga cikin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karɓi rabin addinin ku ga wannan ƴajja. Saboda haka shi yasa sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya shige musu duhu a wurin ta suke zuwa, wato shine su nemi fatawa kuma ta ba su fatawa wadda ta dace. To irin wannan ne yasa irin waɗannan ɗaliban ya cancanci a yi masa tunatarwa, hususan abin da ya shahi ilimi na zamani a yanzu nan. Ga dai makarantun ne kusa gare su, sannan kuma ga ilimin ga yana da muhimmanci, saboda da shi ne al'umma ke ginuwa. To idan mata suka yi kwance suka ce ba za su nemi ilimi ba, sai mu rasa matan da za su kula da mata 'yan uwansu a asibiti, mu rasa matan da za su, wato shi ne, karantar da 'ya'yanmu. Sannan ga shi iyayen ga su ne makaranta ta farko ga kowanne mutum, namiji na ko mace, kwata shi yana tinƙaho da mahaifiya, saboda tarbiyya a ƙarƙashinta ne take farawa. To wannan shi yasa a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ma ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, saboda haka neman ilimi wajibi ne a akan kowane wato musulmi namiji da ko kuma musulma mace saboda haka tun da wajibi na to wannan al'umma ta mu ba ta ginuwa sai tare da mi sai tare da ilimi sannan idan aka samu wannan ilimin to shine zai taimaka mana ko sana'o'i mu kai sana'o'in a san da cewa an sanya da za a tahiyar da suwa tun daga sana'o'i na ana yi iri-iri ana yin sabulu ana yin turare duk gashi nan mata sun samu wannan abin nan idan suka samu wato karatu su kowane zai san kima abin da an kasa da abin da za a yi amfani da shi ka hada dinkin tela zaki akwai bukatar ki auna wanda zaki dinka to kiga akwai bukatar ilimi wurin nan saboda haka ilimin mata yana da muhimmanci kwarai da gaske
malam wanda irin kira zaka yi wa uwayen nan da suke baris da harkan ilimi a ƴa mata ba su dauke shi da muhimmanci ba
eh to gaskiya wannan kuskure ne saboda me saboda idan mutum zai kalanci tarihi matan sahabbai masu neman ilimi ne hususan matan manzo sallallahu alaihi wasallam alqur'anin ga da muka tinkaho da shi akwai matan manzo guda uku waɗanda sun haddace shi sannan baya ga haka Shehu Usman ibn Fodi da ya taho ayyai abin ga akwai wasu mata waɗanda aka establishin waɗanda aka ce mai an taru waɗannan matan suke zuwa suna karantar da matan mu yadda ake alwala yadda ake sallah da yadda ake wankan gawa da yadda ake ibada dai generally shi yasa ma a Hausa aka cewa wato shine nanuwa ya shehu ko ba haka ba saboda mi kirarin da aka wa nanu a shehu ya kai hanya an ce hadda muhtasar wato shine ta yi karatun sa kuma ta fassara shi a cikin halcin fulatanci saboda mi saboda mata su amfana saboda haka ya kace in iyaye suka bar ƴaƴansu suka ce ba za su nemi ilimi ba to al'umma baki ɗinta za ta ci baya
Maryam Ato Muhammad Maryam Amurka daga Benin Kebbi Nigeria
a gudumar da ta bayar kan wannan batu shugabar kolejin koyon aikin shari'a da ake kira kolejin Bala Usman dake Katsina Farfesa Sa'adiyya Sani Daura ta yi magana kan muhimmancin ilimin ɗiya mata da hanyoyin shawo kan ƙalubale da ake fuskanta ta wannan fanni a zantawa da ta yi da Zaharaddin Sani Funtuwa.
To, ko ta wace siga ka ɗauko harkar ilimi, harka ce wadda ta shafi kowa da kowa. A da akwai bambancin ilimin mata da a yanzu. Yanzu an samu ci gaba sosai-sosai makuwa a kan in za a yi wannan magana a zamanin da. Duk wanda ya shiga aji ya fito ya san akwai wannan muhimmin bambancin. Amma a yanzu wasu ma ba su san akwai wannan bambancin ba sai in sun karanta tarihi. Saboda a yanzu gaskiya bambancin yana dan sassautawa. A yanzu duk wanda yake da ƴaƴa a gida burin shi ya kai su sai karatu. A yanzu an gane cewa mata su ma suna da rawar da za su taka. A yanzu in ba ka shiga karkara ba, ba za ka ga wannan bambancin sosai-sosai ba. Saboda haka an bude sabon shafi na ilimin mata. Yanzu abin da yake faruwa shine gwamnati akwai irin nata, jama'ar gari akwai nasu haƙƙin, iyaye akwai nasu haƙƙin kafin mu zo kan su ma kansu yaran. Bari mu fara da gwamnati. Ita gwamnati tana da bangare na musamman wanda ta ware saboda bincike da kuma ajiyar bayanai wanda duk abin da kake so ka duba me yake faru da za a ga kididdiga a gane mutun nawa ne suke ina mutun nawa ne ba sa ina didda irin haka to wannan ina kira gwamnati a ƙara inganta shi saboda da abin da ya faru ake tsara abin da zai faru idan aka ƙara inganta shi ya zama kullun ta Allah aka ji atake za a samu cikakken bayani na yanzu ba sai an a wannan na shekara kaza ne da ta wuce ba ingancin da nake so a ƙara mishi shine ya zama kullun suna ƙara sabon nazari suna gyara abin da ya wuce da abin da yake yanzu ba wai a bada shekaru kafin a yi sake koma a sake bincike ba kullun ta Allah ya zama ana cikin bincike ana cikin kididdiga dan kodin shi a san adadin menene yake ina binciken kuma za a yi shi ta bangaren menene yake kawo cikas kana a yi bincike akan menene a yanzu a ƙasa kana kuma a sake wani bincike akan wani hanyoyi za a bi a magance matsalolin da aka binciko suke faruwa kaga misali ɗaya daga cikin abubuwan da aka gano sukan kawo wannan matsalar ta ilimin ƴaƴa mata musamman in ya kai wani mataki shine nisan makarantar daga gida to idan ku wannan ne to ya za a magance shi yanda za a zo a tsaya a tsakiya su iyaye sun taho gwamnati mata to a hada tsakiya tunda alhaki ne da yada ta akan wayan gwamnati da su kuma al'umma gari da iyaye suke ciki. Na biyu, koyi da munanan dabi'u. Iyaye suna zargin cewa makaranta tana sa ƴaƴansu su je su koyo munanan dabi'u waɗanda suka ci karo da wanda suke koya musu a gida. To wannan ma kaga sai a ƙara bincike a ga takamaimai wani irin al'adu ne. Kuma takamaimai ta wace hanyoyi ne waɗannan yaran wanda suka baro iyayensu suka zo makaranta? Wace hanya ce suke bi har suna samun waɗannan munanan dabi'un da iyaye ba sa so, wanda har yake kawo kan iyaye da karatun ƴaƴansa mata? In aka kididdige a ga wannan bangaren ga irin nasu jajan, kuma wannan bangaren su ma ga irin nasu jajan, to anan ma gwamnati ita ce uwa, sai ta ga to ya za ta kawo maslaha yanda ba a yi karo da wannan dabi'un da suka koya musu daga gida ba. To amma fa su ma iyayen akwai sakaci abu da yawa, in kaga ya faru gaskiya akwai sakacin iyaye a cikin shi. Su iyaye ita ma gwamnati ai tana da nata korafin menene suke wanda ba daidai ba, tunda ba kullum bane in an zo hannun gwamnati ake baci. A'a, wasu fa daga gida ma suke dauko dabi'un banzan su kawo koyawa wasu, so su ma su tantance. Idan ana samun ƴan mata wanda suke rashin ji a makaranta, to a tantance a ga daga ina suka fito, ila wanda suka fito daga wani bangare su suka fi wata irin shegantaka ta musamman, su ma wancan bangaren ga irin tasa shegantaka da suke kawowa. To kaga wannan ma aka tantance, sai gwamnati ta san yanda za ta yi. Gwamnati ta ƙara ƙarfin bincike akan duk waɗannan abubuwan. Kuma jama'a ya kamata su lura da abin da yake faruwa. Lokaci yayi da za a farga a kalli ilimi ta bangaren addini, al'ada da yanayin rayuwar yau. Kada kullun a rika dora ilimi a rayuwar jiya ta wuce. Saboda haka su daina kallon ilimi kamar abokin adawa ne, ilimin mata kamar abokin adawa ne. Yawanci jama'ar gari wanda iyaye suke ciki sukan kalli ilimi ta bangaren al'ada ko kuma bangaren tattalin arziki, rashin kuɗi na yau, da kuma addini da kuma ɗabi'a. To duk waɗannan su ma iyaye ya kamata idan suna da koke, tunda akwai yawanci ƙungiyoyin iyaye a makarantu kenan, to wannan ya kamata amma a ƙara inganta irin wannan ƙungiyoyin na iyaye da kuma malamai da hukumar makaranta. Wannan lokaci ne da za a zauna a tattauna a ga me yake faruwa. Kuma idan aka tattauna kar zancen ya tsaya a nan, a riƙa tsame masu mahimmancin ana aika gwamnati. Su ma abin nan yaran kansu lokaci yayi, ko da yake wannan lokaci suna da ƙarancin shekaru, amma ana iya sa musu wannan ra'ayin aka cewa su ma fa za su iya shiga makaranta, za su iya gwagwarmaya da kowane ɗalibi a makaranta, kuma za su iya zama duk abin da suka sa gaba. Za su iya aikin asibiti, za su iya zama likitoci, za su iya zama injiniyoyi, ba aikin da ba za su iya yi ba. Tun yanzu a sa musu wannan aka cewa abin da ake bukata shine maida hankali da natsuwa akan karatunsu.
Za mu koma jihar Kebbi mu ji fa'idar kirkiro da sabuwar ma'aikatar ilimin gaba da sakandare. Kamar yadda sabon kwamishinan ma'aikatar Alhaji Mai Gari Abdullahi Ɗakin Gari ya yi wa Maryam Ato Muhammad bayani a tattaunawa da suka yi.
Mai girma gwamna lokacin da ya zo ya nuna cewa yana da kuduri na ganin cewa ya faɗaɗa harkar ilimi a cikin wannan jiha. Abubu guda biyu ya nuna cewa suna da muhimmanci a gare mu a cikin wannan jiha. Kuma ba wannan jiha ba, ya kamata a ce duk arewacin Najeriya wayannan abubuwa biyu ba mu da wani abin da za mu illa mu ga cewa mun bunƙasa su, shine harkar ilimi da harkar gona. Kamar yadda wasu jihohi suka yi da yana da tasiri kwarai da gaske, nan ma jihar Kebbi a raba ita Ministry of Education, a bar waccan Ministry for Basic Education, wannan kuma ta zama ministry na manya-manyan makarantun ne da kuma inda za a ɗauki yaranmu waɗanda suka samu jarabawa mai kyau, a tura su manya-manyan makarantun ne na cikin Najeriya da waɗanda muke da suna a cikin jiha da kuma waɗanda muke da su ƙasashen waje. Ko yanzu ɗin ma da muke magana akwai yaranmu da dama waɗanda suke suna karatu ƙasashen waje da yawa. Akwai su Sudan, akwai su Malaysia, akwai su India, sannan akwai su duk wasu manya-manyan jami'o'i da a cikin wannan ƙasa. Kuma gwamnati tana iyakacin kokarinta wajen biya musu wasu kuɗaɗe na registration da scholarship da dai ganin cewa wannan ilimi ɗin ya inganta shi.
Ta yaya wannan ma'aikata za ta ƙarfafa ilimin ƴaƴa mata musamman a manyan makarantu?
Nan ba mu da wannan matsala ta ilimin mata da maza a nan jihar Kebbi, domin makarantun nan mu da yawa akwai na maza akwai na mata. Kuma wannan ministry ɗin da muka zo muka iske kamar ita wannan hukuma ta Ministry of Science da aka rusa, akwai makarantun ne na maza, akwai na mata, duk su dukan su kuma suna samun ilimi ingantacce. Duk mahiyawancin su ma su ne muke aikawa wajen makarantun ne mu na game da secondary. Sannan kuma akwai ma makarantun ne da ake aika maza da mata waɗanda suka zo aka yi musu jaraba, suka ce aka tura su Key Science Academy Abuja. Akwai waɗanda suke masumasukar santa a can ma Abuja. Wajen 90% na waɗannan ‘yan makaranta su ne aka yi fidi ma cikin universities ɗinmu, da ilimin da suka samu da waɗanda annan science da technical colleges ɗin da a garinmu, da waɗanda muka tura can Key Science Academy, duk 90% ɗin su ne suka samu admission a jami'anmu. Kuma mahi yawancin su ne kuma aka tura suka je irin su Sudan, irin su India da Malaysia. Akwai masu yin doctor, akwai masu yin pharmacy, to sun yi excelling kwarai da gaske. To wannan kuma na tabbatar da mai girma gwamnati shi na da kudirin cewa a zakulo waɗannan maza da mata a tura su waɗannan makarantu ne domin su samu wannan ilimi wanda zai tallabi jihar Kebbi na kowane fanni da yake tsammani. Kila ma a samu mutanen jihar Kebbi yaransu sun ma hita waje suna aiki wasu majami'ai, idan abubuwan nan suna da yawa yanzu. To mutum bai iya cewa wani abu, kuma ni gaskiya duk abin da zan ce na yi gwamnati in ce na tabbatar da cewa na ga yaƙinin shi, saboda duk abin da zan faɗa ya zama tuna faɗi abin da gaskiya.
Waɗanne irin ɗalibai wannan ma'aikata za ta bai wa tallafin karatu?
Za mu samu yara waɗanda suka ƙare secondary school kuma suka yi excelling. Idan muka same su za mu jawo su ne kowace local government, sai mu zo nan a yi jaraba ta ƙara tantancewa a tabbatar da cewa duk waɗanda za a ɗauka waɗanda sun kaci jaraba ne. Babu maganar bambanci ko a ce duk a towa a tara yaran manya-manyan mutane, a ko yaron talakka ne in dai shina da ilimi kuma ya toye wannan jaraba ya ci, za mu sa shi ciki mu tabbatar da cewa an kai shi ya wannan makaranta. Kamar yadda na ce kuma dama akwai su har yanzu suna can, su ma wayancan da suka tura su sai da aka yi musu jaraba an ga tabbatar da cewa babu wani zulmu gudu a ciki. Yara ne wayanda an ka dauko daga lungu ko wani lungu na jihar Kebbi suka zo aka yi musu jaraba, wanda ya ci aka tura shi yatta. Akwai opportunities nan ma cikin jihar Kebbi, muna da University of Science and Technology Aliyu tana nan, ga kuma university nan sabuwa da aka yi ta Kebbi sai muna da Usman Danfodi University, ga su Bayero University Kano nan. Duk wayanga yaran mu suna iya zuwa, kuma gwamnati duk inda yaran mu suke gwamnati tana biyan kudin registration a biya musu. Saboda haka wannan ma'aikata da yadda Allah da kuma kudirin da mai girma gwamnati Senator Abubakar Atiku Bagudu yake da shi, na ganin cewa ya daga ilimi na manyan makarantun ne, to na tabbatar da cewa za a ci nasara, kuma mutane za su ga nasara da kuma su ci gajiyar wannan in Allah ya so cikin wannan gwamnati ta shi.
Alhaji Mai Gari Abdullahi Dakin Gari kenan, kwamishina a sabuwar ma'aikatar kula da ilimin manyan makarantu a jihar Kebbi. Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya.
Daga jihar Kaduna, Iliya Kurya aiko da rahoto inda iyaye suke kokawa kan lalacewar gine-ginen makarantu a yankunansu.
Hello, this is capital letter F. This is capital letter F. And small letter F. Capital letter F.
Daya daga cikin makarantun da ke karamar hukumar Kajiro a jihar Kaduna kenan, inda yara ke koyon karatu a wani aji da ba a rufe ba. Na tambayi Malama Ali Sunday, daya daga cikin shugabannin kwamitin kula da makarantar, yadda makarantar ta sami kanta a wannan hali.
Ka gan da malase nan wurin an kware, ba ko wurin zama, in ana ruwa sai ruwa ya cika azuzuwa. To sai wani mutumin Allah ne mai tausayi, lokacin man bashi rikon chairman ne, shi ya zo ya cece mu, ya kasa an yi zin, an yi silin. To gaskiya mun gode mishi a wurin. Na biyu kuma ba kujerun zama, yara suna zama kasa, ba kujeru. Rubutun ma yakan za musu da matsala, wasu azuzuwa kuma ba fadi, yara sukan yi cunkoso, sai su masu da juna musamman lokacin rubutu. Ba su ya sayi rubutu yadda ya kamata ba saboda sun masa juna. To gaskiya waɗannan abubuwan su ne suna damun mu. Wani lokaci kuma mukan so gwamnati su ba mu isasshen kayan aiki, kamar su chalk da takardu da pencil, ba a samu. Wani lokaci ana dan samu kadan kadan, wani lokaci kuma akwai matsala. To duk sai mu karfafa yayan yara, kar ku sa ma gwamnati ido, ku iyakacin kokarin.
Haka ma alamarin yake a makarantar unguwar Kanti yankin Rigasa a garamar hukumar Igabi. Mr. Peter Balani, shugaban kwamitin kula da makarantar, kuma yayi ƙarin haske.
A matsayin na chairman, gaskiya muna da damuwa sosai musamman makaranta. Domin ku yanzu na kun zo kun gama idanunku, kun gani inda makarantar mu take, ba kofofi, ba kujeru, ba kuma inda yara za su samu domin su yi bayi. Duka muna da wannan masoli. Kun duba sama din nan da damina ma bamu san inda ma za mu karasa ba. Because saboda yanzu na iska nan kwanakin baya ma da iska ta daga ma mu wannan mun muka sa kudin mu da kanmu muka gyara ta. Don kun duba makarantar nan ba na gwamnati bane. Don makarantar nan a PTA ne suka hada hannu iyayen yara muka gina wannan makaranta. Don masalolin mu kuma wanda muke da shi a makarantar nan because in damina ta yi saboda ruwan da take zuba a cikin makaranta yara ba sa samu domin su tsaya su yi karatu inda ya kamata saboda irin wayannan masaloli. In kun duba office na malamai yanzu na haka ba ma wurin zama yara ba su samu wurin zama ba balle malami takaduma da kyar ne ma suke tura mamu mamu samu sai wani lokaci chairman ne ya sa kudin shi da kanshi wanda za a ja kwashi takadu a kawo domin saboda matsalolin da muke samu ba da taimakon jama'a da suke hada kan mu mun hada kan mu mu yi wannan abun ba da yanzu nan da makarantar nan bata
ga wani gini can dake da dakuna ko kuma ajujuwan karatu guda biyu da ya fara rushewa waye ne ya gina
mu muka gina ta mu iyayen yara sun yi mama alƙawari mu je mu yi gini mun yi gini za su kawo mama abun rufi sai mu rufe to shekara uku kenan ba abun rufi ta zo ta rushe
amma da yake bayani ga manema labarai Kwamishinan ilimi da kimiyya da fasaha na jihar Kaduna, Professor Andrew Noke ce, gwamnati ta fara gyare-gyare a makarantun don dawo da martabarsu.
Yeah, we have retention one meeting. As I said, we didn't select A, B, or C. We had a total assessment of all the schools and then tried to classify them the ranges at which they have been dilapidated the last 16 years. And so it's a completely new innovation that we're into. When you look at some of these schools, you'd weep. No rules.
Yace ba zaben makarantun muka yi ba amma mun zaga su duka sannan muka karkasa su muga da wadanne ne zamu fara gyaran don kusan dukkan su ba wanda aka yi musu gyaran fuska tun shekaru 16 da suka gabata idan kuka zaga sauran makarantun abin takeici ne an yi kashe 50 na makarantu fiye da 270 kokarin mu shine muga yaran mu sun koma karatu a cikin ajuzuwa Kwamishina ya kara da cewa gwamnati na kokarin tabbatar da dawo da darajar makarantun jihar Kaduna nan ba da dadewa ba. Iliya Kure, Muryar Amurka daga Kaduna, Nigeria.
Masu aro da haka Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da Cubashiro Diodone wanda ya daidai da sautin shirin. Anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
A Rasha, hukumar leƙin asirin ƙasar tana zargin cewa an saka kwamfutoci na hukumomi da ƙungiyoyin ƙasar har 20 wata manhajar ɓata bayanai ko satar bayanan cikin waɗanda abin ya shafa har da kamfanoni masu zaman kansu da ke yi wa ma'aikatar tsaron ƙasar hidima. A cikin wata sanarwa da hukumar da ake kira FSB a takaice ta wallafa a shafinta na intanet jiya Asabar, ta ce yadda aka saka manhajar da yadda ta shafi hanyoyin sadarwar kwamfutocin na da alama da irin sanannun hare-hare da aka yi wa na'urori masu ƙwaƙwalwa a ƙasar da ma wasu sassan duniya. A Siriya kuma kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ba da rahotannin cewa mazauna birnin Aleppo da ake yi wa ƙawanya suna tserewa bayan da gwamnatin ƙasar ta buɗe wata ƙofar fita domin ayyukan jinƙai. Yanzu makonni kenan da sojojin ƙasar suka killace birnin baki ɗaya suna lugujen wuta. A Belgium, hukumomin ƙasar sun kama wani ɗan shekaru 33 da haihuwa wadda aka bayyana sunansa a zaman Nuruddin Ej kan zargin shirin kai harin ta'addanci da ba a yi ƙarin bayani a kai ba.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.